بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى قال هذا حسكوكم وأن رانا تعال هميس شاب يرجع وكان سفر شكرتا دو دائر الأريه إلا ربعين تقص wanda ya dai 30 July 2026 miladiya. Wannan majalisi namu da muke karatu cikin kitabu tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab, muna cikin babi da malam yi mana akan babin sunayen Ubangiji kyawawa. Malam ce babu qaulillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi al-aya. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها فيه مسائل. ما يبقى من باب يتي باب فدم الله تعالى لليق ألا ليك لي سنائك واسكي دعاك أنزاك بوتا مشي كتلايش لأنن سنائه ku kyale waɗanda suke yi nuna kangara da fandara game da sunayensa. Ƙarshen aya shine sun zo da makan ya'mal, lalle Ubangiji sai kan kawo musu abinda suke aikatawa na yin fandara a cikin sunayensa. Sai mala yace Ibn Abi Hatim, ya rufe Ibn Abi Hatim Ar-Razi Abdurrahman, ya rufe da isnadin sa zuwa ga Abdullahi dan Abbas, yace yulhiduna fi asma'ihi ay yushrikuna, suna yin kangara a sunayen Allah ta'ala, wato suna yin shirka. Muka ce wannan dangata wannan magana da ya zuwa ga Abdullahi dan Abbas kuskure ne, yayi sami wato zami alqalami ne, amma magana ce ta Qatada ibn Da'amah as-Sadusi, magana ce ta Qatada ibn Da'amah as-Sadusi. Amma dai Abdullahi dan Abbas shi ce wai wato suna yin kafirci, ko magana makamacin wannan. Wa anhu kuma an rawaito daga Abdullahi dan Abbas din dai yace sama'ul lata min al-ilah, sun kago sunan Allah ne daga sunan Ubangiji na al-Ilahu, wal Uzza da al-Uzza min al-Aziz daga sunan Ubangiji na al-Aziz. Abdullahi dan Abbas sai yi daga wannan daga cikin fandara a sunayen Ubangiji. An kuma rawaito daga A'mash yace shine wato fandara a cikin sunayen Ubangiji shine shigar da wasu sunayen da babu su a ciki. Kaga anan ba to malamai sun mana fasara guda uku, kowanne dai ya shiga cikin abin da ake kira fandara a cikin sunayen Ubangiji. Kangara da fandara shi na farko shine wato mutum ya shirka, ya dauki sunayen Ubangiji ya ba wani, ko dai a aikace ko a aikace da suna ko kuma a suna. A aikace shine wato ya rika jin cewa abinda Ubangiji yake yi na wato bashi abinci, biya mishi bukatunsa, tunkure masa dukkan sharri, rububiyyar Ubangiji kenan. Aikin da Ubangiji yake maka na baka arziki, ka dauka wannan arziki ka ba wani. To wannan koda baka ce ka ce ma wannan wanda ka ba wani mahaluki shi ke azurta ka, baka ce sunan shi Ar-Razzaq, to ka kamanta shi da sunan Ubangiji da Ar-Razzaq. Koda baka ce Ar-Rabb bane, ka kamanta shi da Ar-Rabb, saboda haka shine abin da shi Qatada ne da Abu Sa'id yake cewa yushrikuna. Sannan kuma daga cikin fandara a sunayen Ubangiji shine a dauko wani suna na Ubangiji sai a maishe shi ga wani Allah ta'ala din, kamar yadda kafirai suke yi. Al-Ilah suka ce Allah, Al-Aziz suka ce Al-Aziz, dan haka malamai suka ce haramun ne a samu wani suna na Ubangiji, a samu wani bawan Allah iri da iri, kini da kini. Ko da suna yadda ya halatta a samu dan adam irin wannan sunan, to dole a bambanta shi tsakanin shi da Ubangiji. Ta yaya za a bambanta shi? Shine kar a sake sunan a kamalansa, karka ce Al-Hakim, misali kana nufin hakimi, in ka ce Al-Hakim ka kawo lamun ka kawo kamalar suna, su ce kakkai haka. Sannan kuma kar ya zama kayi mura'atin, wato kayi la'akari ne da wata sufa da yake na hikima ka sanya mishi Al-Hakim, kar'ai haka sai dai kai sa mishi dan sunan kiranye kawai dan asaba a guje mai tarayya da ubangiji a abu da shi kade yayi cancanta da wannan sunan Allah ta'ala cewa ya wallahi al-asmaul husna muka ce bi sai bai ce wal asmaul husna lillahi ba ce wallahi al-asmaul husna saboda ya nuna maka ubangiji shi kade yayi cancanta da wannan sunan din sannan kuma daga cikin fandara da kangara a sunayen ubangiji shine a dauki wasu sunayen da ba ma'ula ubangiji bane baki da sunaye ne wanda kila ma akwai na kasa in an yi bincike sai a ji a jingina ma ubangiji wannan sunan kamar abinda sufaye yake yi sa ma ubangiji suna huwa huwa wai shine ismullahi al-azam to kaga wannan aifan 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 dara ne wasu sunan da mutum ya ga dama kawai zai je maka ma ubangiji ya dace ko bai dace ba to wannan wato shine abinda shi al-a'ama shi ke cewa yudkhiluna fiha ma laysa minha ay yudkhiluna fi asma'illahi ta'ala al-husna ما ليس منها ابن باي تشي wato ya kirkiro kenan to in za a tuna a karshe karshen kafin mu da wannan sati abinda muke tattaunawa shine wato wasu dawabi wasu kamar ma'aulai da ake bi wajen ma'aulai sunayen ubangiji kyawa ba muka fadi babin na farko ma'aulin farko kafin sunan ubangiji ya zama sunan ubangiji sai dole ya kunshi yabo ya kunshi kuma girma malamai suka ce asma'ullahi yanda yake ba lillahi al-asma'ul husna kuma yake cewa walillahi al-mathalul a'la walahul mathalul a'la wannan ayoyi duka abinda suke nunawa sune sunayen ubangiji asma'u jalalin ne wa asma'u jamal asma'u jalalin shi ne duk sunan ubangiji in ka duba za ka ga akwai gawuta da girma a tare da shi naka duk wani suna da ke da alaka da yake da kushi kaskanci to wannan kanka dai kace ba sunan Allah bane duk wani sunan da ya kunshi kaskanci to wannan ba sunan Allah bane ko da wani ya ji ta ubangiji wannan sunan to bai zama sunan Allah ta'ala ba wannan shine asma'ullahi ta'ala asma'u jamal asma'u jalalin sannan kuma malamin suka ce asma'ullahi ta'ala asma'u jamalin kuma sunaye ne kyawawa duk wani suna wanda kawai mai kyau ne ko kuma ba ma mai kyau bane to bai zama sunan Allah sai dai zama mafi kyau sunan ubangiji mafi kyau ne wato shi akwai mai kyau akwai mafi kyau akwai kuma mara kyau to shi sunan ubangiji ba mara kyau bane sunan ubangiji ba mai kyau bane sunan ubangiji mafi kyau ne wannan shine al-husna al-husna wato ta matanta af'aluti af'alu tafdili ina nuna wato mafi balighatul husni sunan ubangiji sun kai ƙoƙaruwa wajen wato yabo shi yasa duk sunan da duk wani abin da kaga an jingina wa ubangiji ka duba kaga shi a zatin wannan kalmar bai dauki yabo ba sai dan kawai an danganta shi da ubangiji ne dauki yabo amma inda za a danganta mu ubangiji a danganta mu wani sa ba zai dauki yabo ba to shi wannan sai da aikin ubangiji bai zama sunan ubangiji ba kamar fadin Allah ta'ala wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan ubangiji ka zai zo mala'iku suna sahu sahu danye wato danye raba gardama kaga zuwa inda aka ce ubangiji da zuwa aka hada shi zama yabo to amma idan ka ce zaidu zai zo amru zai zo bai zama yabo ba to wannan alja'i bai ba sunan Allah bane kenan me zuwa ba sunan Allah bane saboda me saboda innahu laysa bismi jalali wa inma yuqbaru bi ya'lillahi ta'ala za ana bada labari abin aikin da ubangiji yake yi amma ba za ka buka ce wannan sunan ubangiji bane alja'i wannan shi da suka ce asma'ullahi ta'ala asma'u jamalin wa jalal sai wato ma'auni na biyu shine sunayen ubangiji asma'ullahi ta'ala a'lamu ne wa awsaf ai baraka dan dawo yake kadi gaba bana zama a wurin ba asma'ullahi ta'ala a'lamu wa awsaf sunayen ubangiji wato sunaye da nake daye kuma sun kunshi sifofin kamala wannan duk sunan ubangiji haka yake shi ma wannan a wato ma'auni ne muhimmin gaske wanda da yawa akwai sunaye da ake sawa ubangiji wanda zaka ga ta wannan ne aka samu matsala kamar sunan al-qadim al-qadim wato sunan ubangiji al-qadim shi al-qadim baya bai kamata ya zama sunan Allah ta'ala ba sai dai a bada labarin ubangiji da shi amma ba zai zama sunan ubangiji ba ana iya cewa ubangiji ya fi kowa dadewa kace aqdamul qudama kana iya fadan wannan amma ba za ka lokace sunan ubangiji al-qadim a matsayin suna ba saboda farko shi bai kunshi yabo ko yaushe ba sannan kuma bai da sifa wacce take tantance da ubangiji ta kamala in aka ce ismullahi asma'ullahi ta'ala a'lam sunan ubangiji su waye nake raye abinda ake nufi wato kamar yanda kake da furfana an kai ma al'alam a wajen malamai ma kana yu'ayyinu musammahu bila qarina shine abinda duk wato yake duk wani sunan da yake nuni zuwa ga mai sunan ba tare da wata karina ba to shi ne al'alam abin da turanci yake kira wato proper noun sunan Ahmad ana cewa Ahmad zai amsa Muhammad ana cewa Muhammad zai amsa Zaidu Amru wannan shine ake kira proper noun to sunayen ubangiji dukkan sunayen sa sunaye ne ala wato sunaye ne tu'ayinu zatan Allah ta'ala tu'ayinul musamma tana nuni zuwa ga ubangiji wanda shine zatul aliya da shi ubangiji mai daukaki kamar yanda in kace Allahu sunan Allah ne Allah kake nuni in kace Ar-Rahman Allah kake kira Ar-Rahim Allah kake kira Assalamu al-mu'min duka wannan yana nuni zuwa ga shi mai sunan wato Allah ta'ala ba su da bambanci ta wannan fuskan sunaye ubangiji ba su da bambanci duka ta wannan fuskan ba kamar yanda su sauran mu'tazila su daga cikin fadarru suke fada cewa in kace Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim to wannan kana ta'adulu al-aliha kenan kace Allahu daban Ar-Rahman daban Ar-Rahim daban to wannan ana maganan dilalatu ala dhati duka sunayen duka sun yi tarayya wajen cewa duka su suna nuni ne zuwa ga Allah ta'ala shi daya shine a'lam din abinda ake magana ma kana yu'ayyinu musammahu bi dhatihi bila qarina abinda ke nuni zuwa ga shi ne sunan shi karan kansa awsaf sunan ubangiji sun kunshi sifofi na kamala abinda ake magana shine kowace sunan ubangiji zaka ga ya kunshi wata siffa ke tsantacciya da ta raba shi da dan uwansa dayan sunan wanda kuma kowanne siffa ce ta kamala idan ina kace lafazin Allahu mecece khasiyan Allahu menene wannan lafazin Allahu yake banta da ita ta ma'ana wanda sauran sunayen ba su kibanta da wannan sunan ba da wannan ma'anar ba shine uluhiyya ubangiji wanda yake yana da kamala cikakkiyar kamala wanda ya cancanta da bauta wannan shine Allahu ai dul uluhiyya wanda wato bauta baki ɗaya nashi ne to wannan shine wato kowanne suna yana ya kunshi da kama Ar-Rahman Ar-Rahman ya kunshi sifa ta Ar-Rahma ashe kaga Ar-Rahman da Ar-Rahim abinda suka kusa da Ar-Rahma ba shine abinda Al-Aziz ya kunsa ba Al-Aziz ya kunshi buwaya ne Al-Izz buwaya ba shine abinda Al-Azama Al-Azim ya kunsa ba Al-Azim ya kunshi Al-Azama ne shi ga wurta da girma da ji da isa so wannan duk sunayen ubangiji awsaf ne wato sun kunshi abinda suka kunsa na ma'ana bayan cewa in an kira ubangiji da wannan sunan zai amsa to amma kuma kowanne suna ya kunshi ma'ana wanda yake banta da shi ma'anar sunan Allahu yana da ma'anar da ba shi ne ma'anar da ake samu a cikin Ar-Rahman ba sunan Ar-Rahman yana da ma'anar da ba shi ne ma'anar da ake samu ba ita ce ma'anar da ake samu a cikin sunansa na Al-Aziz ba to wannan shi ne a tabanmu da malamai ke faɗa wacce na farko suna ce mashi dilalatul muqabaqa wannan nabi kuma suna kira dilalatul tabammur sai kuma abu na uku shine duk sunayen ubangiji kowanne yana lazimtan ma'anan sauran sunayen amma ba ta hanya ta wato kai tsaye ba ta hanyoyi in aka lura da abubuwa ababan ruwa da yawa lafazin Allahu ya kunshi ma'anar rahama amma ba ta kai tsaye ba in an tsaya a yi tunani tunanin ko shine misali idan muka yi maganar Allahu Allah ta'ala wanda ya cancanta da bauta wanda sufan abauta masa wanda wato sufan abauta masa wannan nasa ne to idan muka faɗa wannan ko ana bauta ma wanda ba shi da ƙarfi ba bauta ma wanda ba shi da ƙarfi duk wanda ana bautan sa to Allah yana da ƙarfi ne kaga lafazin al-quwwa sifata al-quwwa yazo al-qawiyyu ma'ana sunan sana al-qawiyyu yazo sai kuma ƙara dubawa duk wanda kaji ya ce ba ya cancanta da bauta to dole sai in yana da ƙarfin ya kaskantar da wani a gaban sa ashe kaga yana da wato sifata al-ikhba'a kenan kaskantarwa a wato kaskantarwa kuma ba zai yiwu ba sai wanda yake da al'azama girma da kaga lafazin Allahu yana lazimta ma'anar sunansa na al'azim lafazin Allahu yana lazimta ma'anar sunansa ta al'azim da sauran abubuwa dai da yawa da malamai ke faɗa cewa duk sunayen ubangiji sannan kuma daga yana kuma lazimta sifar ta ar-rahama ta ina ne yake lazimta sifar ta ar-rahama shine in aka bauta mishi to yana da tukuci da yake saboda tsaba da rahamansa ko ba wai yana neman hakkinsa ne baki ɗaya wajen bayi ba a'a yadda yayin da suka bauta mashi to sai ya dindinka musu to kaga wannan rahama ce lafazin Allahu yana nuni zuwa ga siffarsa ta ar-rahama amma ta hanya ta buzu ta hanya ta abin da yake intailin ba ta wato asalin ma'anarsa ma'anar shi gundarin lafazin ba. Haka zalika idan ka dawo lafazin ar-rububiyya ar-rabb ubangiji ya ubangiji za ka ga in ka ji cewa ubangiji wato shi ya halice ka za ka ga to daga cikin abin da mutasallimati na lafazin Allahu shi ar-rububiyya ya zama bayi suna nufatan shi da bauta saboda su mushtukuicin abin da ya musu. To shi ma duka wannan kun ga lafazin Allahu yana nuni zuwa ga ar-rabb amma ba ta hanya ba ta kai tsaye ba. Haka muka dawo don al-khallaqu. Al-khallaqu shine mai halitta. Daga cikin lawazim na halitta shine dole a samu ƙarfi, al-qawiyyu ya zo, dole a samu al-hikma, al-hakimu ya zo, dole a samu al-ghaniyu, al-ghina. Saboda haka waɗannan sunayen Ubangiji dukkansu a'lamun ne sifatun ne. In kowanne ka ce za ka kira Ubangiji da sunayen to zai amsa. So shi in dai ka kira ba ka kira waninsa ba. Da wannan wato an tsari da mubaraka kenan lidalati ya ala zati sannan kuma kowane suna yana kokushi da ya kokushi wata sifa wanda yake banta da shi ar-rahman yana da sifata ar-rahma al-aziz yana da sifata al-izz al-azim yana da sifata al-azama sannan kuma kowanne yana nuni zuwa ga ma'anar dan uwansa amma ba ta ma'ana ta kai tsaye ba ta idan abin da an nuna abin da yake lazumtawa daga baya. Saboda haka duk wanda ya kira sunayen Ubangiji dole ya kira abin da yake kira alam ne sifatin wannan sabanin abin da wasu daga cikin wanda suka kauce ma hanya ta daidai kamar hadariyatun nufat mu'tazila suke wajen cewa sunan Ubangiji kawai a'yan ne sunayen Ubangiji kawai a'yan ne a'yan shine farfana wurin ne kawai ba su da sifa su suka ce akwai sifa ga wannan shirka ne ma a wajen su. Wato su abinda suke magana idan ka ce Allahu ka ce ar-rahman ka ce ar-rahim ba bambanci duk ɗaya ne kawai kana kira ne zuwa ga kaman ka ce ne kaman kai ne sunanka abba sunanka ahmad sunanka baye haka duk ka tara sunaye kila ba wajen kwallon fara wani sunan kuma ka tara sunaye sun kai uku ko biyar duk dai kai ne ba wani bambanci to wannan wai sunan Ubangiji wato a'yan ne kawai Allahu ar-rahman ar-rahim su idan ma ka ce ya kunshi sifa to ka ce shirka kai a wajensu. Tabaraka wannan maganar a wace sati suna cewa ismullahi ta'ala huwa ainul musamma waye in kace Allahu shine Allah shi kansa sunan kaga Allahu alif lillah hakuri shi shine Allah shi kansa wannan kaga shirgin ba dan su ne shi sa ba a cikin sahiha sunna kamar da na faɗa muku yau jari a kwabari da yanzu sai ce wannan sakarci ne shi kansa wai ayatu ubangiji na cewa sabbih isma rabbikal a'la zalla ka sunan ubangiji da shi ubangiji abu ɗaya ne. Kun bai su maganar da suke kuwa magana ce wacce take ba ta da kan gado amma kuma magana ce mai hadari wato idan ka ce alif lam hakuri alif lam hakuri Allahu ko alif lam ra hakari mun jaye mun ara ar-rahman to waɗannan duka su ne ainihin musamman shi asalin Ubangiji to kaga wannan ba zai yi ba wannan ai wato ba zai ba haka bane ba in ka ce wai ina tsarkake sunan Ubangiji abinda kake magana ba kana nufin wai suna wani suna alillallah hakuri ba kana nufin kana tausayi da wannan sunan nasa wajen ka roƙe shi daya shi yasa malamai ke cewa to a al-ismi yuradu bihi al-musamma wa laysa bi'ayni al-musamma shi sunayen Ubangiji ana nufin Ubangiji ne da shi amma ba shi ba wai sunayen wannan alillallah hakurin ba shine ake duk inda kana sabbi sai da dukkan a'ala to ba wai suna ake magana kawai ka ci gaba da ambatansa ba Ubangiji ake son ka ambata saboda haka asma'ullahi ta'ala yuradu biha al-musamma walaysa hiya bi 'ayn al-musamma ba ita ce asalin Ubangijin ba wannan dai wasu abubuwa ne wanda suke abin da sa na kawo wanda dai kan me yasa na kawo abin da sa na kawo saboda da yawa daga cikin sufaye abin da suke yi wajen alif sai alillahi hakuri da Allah sai su dauki wannan alif din su dauki lam lam su dauki hakuri kowanne akwai irin kiran da za su ba Ubangiji da shi to kaga sun dace da mu'tazilan nan da suke cewa asma'ullahi ta'ala hiya ainul musamma sun dace kenan dan yanzu ka ce Allahu ar-rahman ar-rahim ya alif Allahu ar-rahman ar-rahim ya lam Allahu ar-rahman ar-rahim ya hakuri yau ai wannan kaga ka mai da ainul musamma Ubangiji shine ainul musamma kenan kamar da shi ne ainihin musamma suka gabaki da shi suka koma suna kiran Ubangiji da wasu sunaye wanda suke ba haka suke ba kamar da zamu zo mu kawo mu kawo wata kila misali daga abinda ake ya sai yake da yake kiran Ubangiji da irin wannan sunayen a cikin littafin sa. To da bayani ma suke cewa ai kowanne sunaye da iya da sirri. Yanzu ko famulan wuri za su baka irin waɗannan mutane. Sai su duba su ga alif da lam hakurin nan kowa alif ga nan ba sa lam ga nan ba sa hakuri ga nan ba sa. Sai a hada ai kowanne famula da za a yi a buga an aka buga sai a baka ajarin wannan wuri da zaka yi daidai da wannan abin da suka buga. Ta aika duka wannan alama ce na cewa an yarda cewa wannan sunan Ubangiji da sunayen su abu ɗaya ne. Amma ni yanzu sunan Ahmad alif ha'un mimun dalun ni shine ni? In Ahmad yana nuni zuwa ga zaki na ne kawai. Da an ce Ahmad da an san ni ake nufi kawai zan fi yiwa amsa. Da haka inna ma wato ismi yadullu ala al-musamma. Ba amma ba wani Ahmad shine ni ba. To amma kaga wannan yanda bid'a take Allah ya kyauta. To sai abu na uku shine wato asma'ullahi ta'ala in kanat muta'addiya sunayen Ubangiji idan to wannan galibi wanda ya san lafi zai fi gane ba akwai abin da yake miki kira muta'addi da allazi muta'addi shine wanda yake ina kai tsaye yana bukatar maqulin bihin sa kamar in kace khalaqa خلق الله الانسان كذا خلق ubangiji ya halici to ala wato athari na aiki tasirin aikin ubangiji na halitta din ana ganin shi a cikin adam ai to duk wani sunan ubangiji wanda yake da asari a zatin dan adam to shi ake kira asmaullahi ta'ala al-muta'addiya wanda suke suna bukatar maqulin bihi kamar lafazan al-khalqu kamar sunan al-khallaqu da ar-rabbu wannan duk sunaye ne wanda suke in kace Allahu rabbi alladhi rabbani kaga akwai fa'ili akwai fa'ida akwai maqulin bihi wato ya raine ni kaga rainanka da yayi kai da aka raina shi ko shine yayi rainan to shi kaga shi ne fa'ili kuma ga maqulin bihi aikin ubangiji da yayi kuma ga shi ya fada akan ka to wannan sunaye irin waɗannan wanda suke muta'addiyai ne abinda ake bukata in ka gan su kai wajen imani da su shine ka tabbatar da sunan ka ce na tabbatar da sunan Ubangiji da Al-Khallaqu ko Al-Khaliqu ko Ar-Rabb na tabbatar da sunan abu na biyu kuma ka tabbatar da sifa din Ar-Rabb abinda yake magana shine wanda yake shi yayi halitta ya kuma ba halittar guzur rayuwarta kai imani da wannan sifan aikin Ubangiji din da yayi maka ka imani da wannan sifa din sannan kuma abu na uku shine wato ka tabbatar da cewa wannan sifan tasa wannan aikin nasa to ana ganin tasirin shi a aikace a rayuwar mu yau da gobe shine yayin da Ubangiji ya azurta mu za a ga azikin nashi yau da gobe gashi kuru yayin da dan adam aka halice shi Ubangiji na gama aikin dan adam din kawai sai a ga dan adam ya tashi to gashi nan wannan azza khalqul lahi kenan ga halittar Allah nan ba amma ba Ubangiji shi ne halittar ba shi da dan adam ya kasance ne da aikin Ubangiji ba shi da aikin Ubangiji ba an fahimta shi ba shi ne sifan Ubangiji ba shi ya kasance ne da aikin Ubangiji na al-khalqu din sannan kuma akwai na hudu shi da asma'ullahi ta'ala in kanat lazima sunayen Ubangiji idan lazimai ne lazimai shi ne wanda ba a ganin tasirin su kai tsaye a jikin bayinsa ko a zatin bayinsa to wannan abin da ake bukata kawai ka tabbatar da sunan ka tabbatar da sifa din kamar wato sunan shi na al-hayy ba za ka lokaci rayuwa ta shi ce rayuwar Ubangiji ba al-hayy ai rayi tabbas amma za ka al-hayy wannan yana da alaka da Ubangiji ne kai tsaye a zatin sa haka zalika idan ka ce mishi al-quddus as-salam Ubangiji zatin sa yana kasa da duka sofi tana kasa abin da kake magana shine wato kamalan sifarsa kamalan zatin sa amma ba wannan ba za ka zo ka ga wannan wai dashi a cikin jikina ba ba za ka gani ba za ka ga rayuwar Ubangiji a jikina ba za ka ga wato kamalan zatin sa a jikina ba ni ba za ka gani ba sai dai wato wannan muna magana hanya ta kai tsaye amma misali in aka zo ta nuzul shi ma to za ka iya cewa sifa ta rayuwar dan adam yana nuni zuwa ga cikar rayuwar Ubangiji sifa ta girman dan adam yana nuna cikan girman Ubangiji shi ma tunda shi ne horon shi mushi wannan abin da sauransu amma dai waɗannan duka dai lazimai ne a cikin sunayen Ubangiji sannan abu na biyar da kila za mu takaita anan ba su ne su kadai ba amma dai da kila mu takaita anan shi ne asma'ullahi ta'ala أضيق من صفات الله وصفات الله أضيق من الإخبار عنه سورة أوبنجي سمبي سوف أوبنجي تاكوريوا سوف أوبنجي سمبي labari da ake ba da shi a gami da ubangiji ta kurewa abinda suke magana shine al-ikhbar ko al-akhbar kai ba da labarin wani abu gami da ubangiji ya fi ya fadi duk inda ka ƙara shiga cikin sifar ubangiji ya ƙara fara tsukewa kenan in ka haka take zuwa ga sunansa kowane sunan ubangiji to sifa ne kuma ya halitta ka ba da labari da shi misali kace ar-rahman kaga wannan ar-rahman sunansa ne sannan ya kwashi sifa ta ar-rahma sannan kuma ya halitta kace ubangiji mai rahama amma ba ka dauka da kowani abinda kaji an dangata ubangiji kuma kace wai wannan sunan ubangiji bane kamar al-maji'u da naka fara dazu wa da'a rabbuka lam laka safa sabaka ta al-ja'i wai al-ja'i inna ma yukhbaru bihi 'ala Allah kace ya da sifatu fi'l insa da al-maji'u ya da akwai sifan aikin sa na zuwa dan ta shakiyama amma baya cikin sunan sa na al-maji'u haka nan ka an-nuzul shi ma nan baya cikin sunan sa na an-nuzul ya daga cikin aikin sa ne ba sunan sa bane wannan saboda haka ba za ka zo ka ce mishi an-nazil ba zaka ba ku ce al-ja'i ba wannan duk baya cikin abinda malamai suke cewa saboda duka wannan abun busu kunshi yabo kai tsaye ba busu kunshi yabo kai tsaye ba saboda haka idan nace ba ubangiji yanzu ina a wajen labari ko hira nace ba ubangiji makirin samai da kasai wannan yayi ai hira ce ikhbari ne labari nake bayarwa ba ina tabbatar ubangiji sura ne na makiri ba amma idan nazo zan ce in nazo zan kira ubangiji amma in sunansa to bazan ce makiri ba sai dai in ce mishi ya ubangiji mahaliccin samai da kasai ya ubangiji makajin samai da kasai sai dai faɗa haka amma bazan zo in ce mishi kawai makiri ko kuma wani meka da turanci misali ka ce wai shine meka kaga ba za ka faɗa wannan maganar ba ai kaga babu ba yabo a ciki babu yabo a ciki to kaga a babu ba da labari ya dan fi faɗi kana iya faɗa wata magana wacce take ba sunan ubangiji bane a labari ka ce saman me ubangiji saman me wani lahira zamu iya faɗa ai ubangiji saman me ne shi ai ubangiji da daddare shi da alqadim da kaje muna faɗa alqadim bai shi me qawaid yana cewa alqidam ai alqidam da muna cewa da wamale amma asalin ma dan alqidam shi ne dadewa to kace alqadim ubangiji da daddare wannan ahira wannan ikhbari ya halaka amma wajen sifa kuma ya takure yanzu sai ka samu sifa da ya tabbata ruwan sifan Allah ta'ala ne uku an dawo dan suna ta wannan shi wannan kuma shi ma sai an tabbatar ya ƙunshi wannan yabo da sauran su kamar da muka faɗa a baya to waɗannan abin da muke faɗan waɗannan wato dawabi din waɗannan ma'aunai saboda wato ya hukunta ma bawa yayin da zai kira ubangi da waɗannan sunaye ya kiraye shi da sunaye da suka dace da shi kuma ya dace da addu'ansa gafara kake nema suka ce ya ghafuru ikhrinni kaga gafara ka kira abin da ya dace da roƙonka amma ba ka zo kai za ka wai kana neman ubangiji ya yaje maka ba ka ce ya latifi da dubu goma to me kace ai ba ce koyi ba amma ka kira sunan da ya dace da kuma kai aiki da kake son ubangiji yayi maka gafara kake so ka ce ya ghafuru ikhrinni rahama kake so ya rahimu irhamni in mulki yake so ya wahabu habli min ladunka mulki kike da kamar annabi Sulaiman da ya gama roƙon mulki me yace innaka antal wahhab kaga munasaba inda wanda suka san sunan girman ubangiji innaka antal wahhab haka ya faɗa da yake ai baiwa mulki ne ba da ya gama sai ce ai kai ne mai baiwa al wahhab sai haka ba daidai ne ka zo ka kira wani suna wanda bai dace da kai abin da kake nema ba ya fi da ya an fi so ka kira sunan da ya fi dacewa da abin da kake nema to wannan kafin ci sirrin asma'ullahi ta'ala al-husna kenan to kaga in tun daga nan kaji an ce ana cewa ya ghafuru izzilli ya rahimu irhamni ya wahabu habli ka faɗi irin wannan kashe to kaga ba a kiran sunan ubangiji ɗaya ɗaya Allah 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 dinnan wannan ba a kiran sunan ubangiji haka babu ladabi ba kwata kwata wannan babu ladabi za ka taɓa samun ko Qur'ani ko sunna idan ka ji an ce misali ya ce to ku je ku ce cewa Allah 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 ba ku ta kira haka ku ba ku yabe shi ba ku ba ku faɗi bukatunku ba sai dai ku kira shi ku faɗi bukatunku haka ake so amma ba za ku ta Allah Allah ba balle kuma har ma a koma ma daga baya sunan nasa akuma ana sunan shi huwa shi pronoun kamar da na faɗa wa kan sati wanda ya dauki ilhadi wanda ya fi ilhadi kazo kana kiran sunan ubangiji da sunan yiwa haka kana kiran sunan sa ka kira ɗaya ka kira biyu ka kira uku kai ko baka ce mishi komai ba da ka ko ni da kake kira misali abin da dadi ba ka kwala mi kira ka ka kira ta juya ka ce mu koyi ba to ka ƙara kira to ai ba ka ce koyi ba abin da dadi ba sannan ka in ka kira sai ka ga me kake bukata to balle ba ubangiji wanda yake mahaljin sa mai da kansai wanda duka taskokin sa mai da kansai na hannunsa in ka kira shi shike da ka kira ka fa da bukatanka abin ka na bawa ba bukaci haka da duka su masu cewa sunan ubangiji na huwa huwa wannan gaskiya ba su dace da wato ladabi na kira sunan ubangiji ba shi pronoun ai ba shi da yabo yanzu misali in nace kira mun shi shi na da yabo kenan ba shi da yabo kuma shi din kawai kai kadai ka sani kai da kace shi din amma ni da ban san shi din ba to ai ban san shi ba sai ka faɗa waye shi waye shi waye shi din ne kaga babu yabo amma da hada haka kamar yadda na faɗa muku Ibnu Arabi At-Tha'i wannan ne fususul hikam da al-fuwat al-makkiyya wannan wanda aka kashe shi daga baya sai tsabar ilhadi wannan al-halaj bi afwan Ibnu Arabi ash-shaykh al-akbar daga cikin sufaye wanda kike cewa ash-shaykh al-akbar zaka ji zaka shi haya da wata kitabu huwa shi huwa huwa shi haka yake kira ubangiji baran huwa sunan litafin kenan eh banda husul hikam da yake da shi duk babu abin da ke ciki sai barbare sai kafinci da yawa ciki Allah ya kyauta baran kawo mana magana na wannan a cikin jawahirul rasail shi ma dan kawai kawo misali na kandara da ake yi a cikin sunan ubangiji jawahirul rasail na Ibrahim Iyas ga irin addu'an nasa sai ce Allahumma ya alif kun ga abin da gaba kudazu Allahumma ya ubangiji sai ce ya alif ya kai alif ubangiji alif ne sai ce wa ya yaqin salli wa sallim ala alhaq laki doka salati kai amuntar da alhaq laki alhaq laki ya magana magana manzo Allah as'aluka ya alif ya ha ya mim ya sin ya qaf ya kaf ya ha ya lam ya ain ya sat sace an taf'al li kaza wa kaza wa kaza bi sirri huruf raqamiyya wa kaban kaza da kaza domin sirrin wannan wato wadannan harfa to kaga ai ya shiga harkar bokanci kuma shi ne abinda muka tafada muku a baya cewa wannan ya daga cikin abinda Mishamsul Ma'arif al-Kubra Ahmad ibn Ali al-Buni suka zo suka yada a kasashen Afirka ko yanzu zaka je in zaka je ka sai abubuwa da na alkar da waye nan haka zaka ta gani a ce ai kaza sau an ce kai kaza saboda adadin lambobin sa kaza ne akwai sirri a wannan harfan wa ya faɗa asali fa wannan magana ce ta bokayi amma kaga an zo an shigar da shi ayi mishi wanka a amir shi gidan musulunci sai ka ce wa as'aluka ya huwa nan da muka ce shi abinda shi Ibn Arabi ya ce sunan ubangiji ne yace wa as'aluka ya huwa man huwa wa huwa anta haba bi miqdari yadaika kaga huwa wai sunan ubangiji huwa shi ya kai ne shi kenan in ka tuna cewa mun ce sunayen ubangiji asma'u jamalin ne wata nan sunayen ubangiji sunaye da suke na gawuta da kuma tawu wadan ma'ana to yanzu shi meye ma'anar sa shi meye yaban sa wanda yabo wani ake kusa kenan da ko shi komai ba amma a haka mutane suke cewa shine ma ismillahil azam sunan ubangiji wato wanda suka yafi kowanne girma yanzu ya ce ya sari' as-sari'u sunan ubangiji ne mun me gaggawa to dama wanda da ila ya ji shi mai san da wannan sai ba ko sai shi ba harkan katu da ba ya bi da wajibi harkan su mutunan nashi dan kace sari'u ne sabu ta ila ne je da ko dama ne ya wa kaf ha ya ayn sa sunan ubangiji hamim sunan ubangiji ayn sin qaf sunan ubangiji wala kan gado ne wala ayin hali ne wala daga shi wala shi na fadara laka lai da yake cewa wato ku kyale masu yin kangara a cikin sunaye na za a sa kan kamusu abin da suka mutunta aikatawa wala shi ne kangara karara kuwa in ka yawa misali shekana Muhammad Sani Umar a cikin littafin sa da yayi musan ya bibici shi wani bawan Allah littafin sa abuwa da yake da shi na barbari da yawa dan ana ka cika baki ana cewa kamar wato kaji ake masa shikenan sai aka je aka daddako a cikin littafin nasu aka fada to shine yake cewa wal alfadhu allati yahtari'uha hadha rajul labuda da wannan bawan Allah yake kirkirowa wa yad'u Allah biha kuma yake roƙon Allah da su la tadullu ala ayyi ma'nan mahmudin
ba ta nuni zuwa ga wata ma'ana ta yabo au na'ati kamalin ko sifa ta kamala kwata kwata yanzu in kace ya huwa huwa ko kuma kace ya alif ya yaqin ya ha ya mim ya sin ya qaf da Allah wannan ina wannan waje ma'ana yake da shi ba ma'ana ta kamala shine malaki cewa ba bai dauki ma'anar kamala ba wanda kuma bai zama sunan ubangiji ba dika laki asma'illahi asma'illahi lati wasafa Allah bi annaha husna sabanin sunayen ubangiji wanda ubangiji kai daya Qur'ani ya siffanta ta da kasancewa ta wato ta kasancewa sunayen kyawawa ne ai balaka fil husni wato sun ga kowa da kyawu Sheikh Sa'id bin Taybiyah yayi magana shi ma akan wannan yake cewa wa dhikru bil ismil mudmari wannan yana magana kan huwa huwa shi saboda shi ya kawo maganar sa wa dhikru amma ta ubangiji bil ismil mudmari da suna wanda yake na bamiri na huwa huwa al mufrad kuma daye daye wa ce huwa 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 shi ne ko kuma kace Allah 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 abadu ani sunna wannan yayi nesa mafi nesa kenan daga sunna wa adkhalu fil bid'ati mafi zurmukawa cikin bid'a kenan wa aqrabu ila ibadil shaytani mafi kusanci zuwa ga wato katarwar shaytan kenan shi da kada kowannan suna yake kana kiran ubangiji da su fa inna man qala ya huwa ya huwa saboda duk wanda yace ya huwa ya huwa aw huwa huwa ko yace huwa huwa wa nahwu zalim ko suna yake da suke da alaka da wannan wanda ba suna ubangiji ba lam yakunu dhamiru a'idan illa ila ma yusawwiru qalbuhu damirin baya koma zuwa komai sai abinda kai kake surantawa shi wanda ya san abin kake surantawa to abinda kai ka binne a zuciyanka to mun zan me ka binne in aka buta wannan kangaren ba zai ce ba in suka ce huwa huwa sai da su ba sai wani ya nuna kan yan hakikan nan wani ne da kake ce shi yana bin shi yana da bin shi yace shi yana cewa kake ni shi yace ni kenan ai sai abuwa iri wal qalbu qad yahtaji wa qad yadillu in kuma kace zai koma zuciyanka ne kai kadai to abu ne sai ne cewa zuciya tana iya shiriwa tana iya bacewa kaga to bai zama yabo kenan yace wa qad sannafa sahibul fusus kitaban haqiqa me littafin al-fususul hikam ya wallafa musu wani littafi asma'u yasa maltafi suna kitabu huwa yana da shi ibnu arabi wada'a ma ba'dhum anna qawluhu wani da muka tattauna da shi ibn taymiya yariya cewa fadan Allah ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah Allah ta'ala da yake cewa baba wanda yasan ta'wilinsa sai ubangiji ma'ana huwa ma ya'lamu ta'wila hadha al-ism alladhi hadha al-ism alladhi huwa al-huwa abun da wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah abun da ake magana ai wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wai ba wanda san ta'wilin sunan ubangiji na huwa sai Allah akwai ilhadi wanda ya wuce wannan yau da yake cewa waqila hadha wa in kana mattafaqa al-muslimuna bal al-uqala ala annahu min abiril batil wannan jidda ma musulmai baki dai sun ittifaki bal kai kace ma masu hankali wannan wanda yake faɗa wannan magana ba shi da hankali akan wanda bacin wannan magana faqad yahunnu zalika man yahunnu min haula yace duk da haka ana iya samu a cikin waɗannan da yake su ba katu suke ba wanda zai riya a zuciyarsa cewa wa ma ya'lamu ta'wilahu ay wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah zai dauki wannan magana ya fassara ta haka ci ana samu haka hatta qultu maratan li ba'd man qala shay'an min dalika har na faɗa ma sashin wasu wanda na ji da ba na ji suna faɗan wannan magana sai na ce musu law kana hadha kama qultuhu inda kama qultahu inda ma'anar shine abinda kai kake faɗa la kutiba da ba sai kun isa shi asirin da sai su ta wa ma ya'lamu ta'wilahu wa sai sun kawo huwa ba ta'wilahu ba ma ta'wilahu aka ce sai ce ta'wilahu wa illa la sai araba mun fasila sai araba ne mutum ya kaga araba amma su mun da suka dace sahabbai su rubuta sai suka hade hakuri da ita wannan namu ta'wilahu illa Allah to kaga wannan dinga daga cikin misalai malan da ake da shi na fantara a cikin sunayen ubangiji wato wani abin da zai baka mamaki wannan babin tawhidi sunayen sanin sunayen ubangiji kyawawa da kuma wato asibogunsa suna daga cikin wato waje wanda ba a san kowa ya magana sai wanda ya koshi da kida amma ba kuma inda zaka gani in bid'a sun raina irin su laba asmaullahi ta'ala al-husna inna kuma zaka da wanda yake ba ash'ari yayi rubuci asmaullahi al-husna da wanda yake ba mutum zai yayi magana cikin kan asmaullahi al-husna kowa sai da ya magana kan asmaullahi al-husna amma kuma tana daga cikin wato abubuwa wanda suke masu kawo zafi a kare da gaske har yanzu akwai abubuwa wanda suke bukatar tahqiqi a wannan babu to amma kaga yanda bid'a suna ta cewa a wannan al'amari Allah ya kyauta to bukai ba shiga cikin masail mun shaka nan malai yace fihi masail a cikin babu akwai masaloli al-ula na farko ithbatul asma'i tabbatar ubangiji da sunaye cewa ubangiji na da sunaye sai da dauko wannan shine fadin Allah ta'ala walillahi al-asma'ul husna sai da ka dole a tabbatar wa ubangiji sunayen da muka tabbatar ilimin ya kai zuwa gare shi sunayen da mutane ba ubangiji babu labari ba sai mu imani da su a dunkule nabiyu kaunuha husna kasancewar sunayen ubangiji dukkan su shawawa ne wannan shine kaida kaida duk sunan da bai kushi sunaye yabo ba to wannan ba sunan Allah ta'ala bane kar ka sa wa ubangiji wannan sunan الثالثة نأكو الأمر بدعائه بها أمني دا أمنجد ييكي وأنزا أبو تامشي أبو تامشي أنه سنة يا أنزا أكامن قفا أكامن قفا نسو أنزا أرويكيش أرويكيش نسو وأنه أمنجد ياي أما سنة يا سباق ما وصو شريجد بعد وصم تانينا الرابعة نهد ترك من عارض من الجاهلين للملحدين واتو كآلي ككوتي ما دوان دي بجري lalle lalle bi ga sunayen ubangiji daga cikin jahilai ko mulhidai wanda suke kangara daga cikin sunayen ubangiji kabar ta farkin su dan ba ana magana wanda kike musu wa'azi ba ana magana kabar ta farkin su kai baran ku hannun riga su sun karkace to kai karkabu ta farkin su ta farkin karkacewa din ke tarku man arama min aljahilina almulhidina alkhamisa nabiyar tafsir ilhadi fiha fassaran ilhadi a cikin sunayen ubangiji gashin ya kawo kashi fasara guda uku fasaran farko shirka kaje kai shirka da sunayen ubangiji din fasala ta biyu sai ce shine wato kaje sunan ubangiji kaje ka sa sunan wani dan adam kuma ko ka sa wani sunan wani mahaluki kaje ka ce shi ma Allah ne ko al'uzza ne ko abin da ka bada wannan na uku shine kirkiro wasu sunayen da babu su baki da kaje ka jigida ubangiji babu su baka san ma ba nasu ba kamar wani qaf ko yasin ko waye yasin nan wasu sai sunan manzo Allah ne wasu sai sunan Allah ne to waye ga waye fa yau ko tsahana da galibi ma yake da sauƙin sha'ani da yawa mutane ke cewa tsaha sunan manzo Allah ne ba inda aka je aka ce sunan manzo Allah ne ba ruwaya ba ce wannan tsammani ne kawai ake tsammani bal ma dalilai suna nuna cewa ba sunan Allah ba sunan manzo Allah ba ba na ce uwa sa mutum suna kai an saba ba saba shikenan ka an saba an saba kai saboda kai neman albarka sunan manzo Allah ba shikenan yayi sai mutum cikin ka dahanka amma dai ba sunan manzo Allah bane kuma aka nemi shawara ba za mu ce sa sada ba gaskiya magana saboda nan duka wato harfaye da ubangiji yake jefa kalubale ma dukkan wato halittun duniya cewa alif lam mim ha mim ta ha duka alif lam mim sa duka da waɗannan harfan aka yi qur'ani kuma za ku je ku yi kawo irin shi wannan shine kawai ma'anar as-sadisa na shida al-wa'id liman al-hada wato razani da kuma wato darkon azaba da aka yi akan duk wanda yayi kangara da fandara akan sunayen ubangiji shine za a saka ka miki sakamako yanayin jinsin aikin sa da yayi ubangiji ba zai kyale shi ba za ka duk masu sa ubangiji sunaye na huwa na kaza na yawaye yawaye kamar yadda muka kawo muku misali to wannan ya daga cikin abin da ubangiji ba zai bari ba to wannan babu ya kare insha Allah ta'ala sai mu shiga ai ina dan lokaci go yan saura ko to koya ta bari mu dan shiga tunda ai yanzu kusan kace wani zai jinka shiga wani yanzu shigo babuka masu dan sai al'amari to mu shiga babun la yuqalu assalamu ala Allah wa fi sahihi Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala kunna idha kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi salah qulna assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam لا تقولوا السلام على الله فان الله هو السلام فيه مسائل ما لاتي بابي با ا cewa aminci ya tabbata ga Allah ba fadan haka ba ا cewa aminci ya tabbata ga Allah ya zo a cikin as-sahih daga Abdullah ibn Mas'ud yace mun kasance tare da manzon Allah a sallah muna bayan sa so in muka zo zamu yi addu'a a tahiyyarmu sai mu ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah ta'ala min ibadihi wannan gaisuwa ne muke masa daga bayin sa assalamu ala fulanin amince tabbata ga wani wa fulanin da wani azwayi sunna cewa suna faɗa ma jibrilu mika'ilu da sauran malaiku sannan kuma sai su yi maragowa kuma bayan Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulu assalamu ala Allah kar ku daina cewa kar ku faɗi wato amince tabbata ga Allah fa inna Allah huwa assalamu saboda ubangiji shi shine amincin ai wannan sunan ubangiji ne assalamu wannan babu shi kai tsaye yana da alaka da abin da muka baro kuma wato yana cika kusan ma babu ne in ma an so ma za a iya hade su ba baki daya munasaba shine wajibi ladabi a sunan Allah ta'ala wujubu ta'addub ma asma'illahi ta'ala dole ne a ladabtu da ladubba na girmamawa yayin da rabin mu abulaci sunayen ubangiji dole mu girmama sunayen ubangiji wa mu tabbatar da a cikin zuciyar mu cewa girmama sunayen ubangiji daga cikin wato mutaballibat da kuma lawazim na tauhidi daga cikin kuma girmama ubangiji shine wajibcin a tsarkake ubangiji daga dukkan sababin tana kasa ko aibi da kuma in mun tsarkake shi daga sababin tana kasa ko aibi sai kuma tabbatar masa da kishiyan wannan sifar tana kasa kishiyan sifar tana kasa wato take sifar ta kamala in muka tsarkake ubangiji daga sifar talauci to zamu tabbatar masa da kishiyan talauci din me kenan wadata sai mu tabbatar masa da sifar wadata a kamalanta wannan shine abinda wato wannan babu yake gwada mana fadan sa da yake cewa la yuqalu assalamu ala Allah ba a cewa amince tabbata ga Allah wannan zai iya ko zai iya hatami zai iya daukan tahrimi ko karaha zai iya daukan tahrimi ko karaha haramci ne ko karanci ne a ihtimali ne malam bai bayyana ba amma magana da tafi daidai ko magana da take daidai ma sabanin wannan magana kuskure ce wannan wato hali ne na haramci saboda abin da zamu zo mu fada cewa in ko in kace amince tabbata ga Allah to wannan kushe kake ma Allah kushe zai bayi zuwa ga Allah din to duk abin da kuma zai kai zuwa ga kushe ga Allah to wannan kuma ya zama haramu to kaga kullu ma ahba ila al-haram fa huwa haram sai da mutum la yuqalu assalamu ala Allah wannan annahyu lit-tahrim ne da lil-karah sai ce wa fi sahihi ya zo a cikin sahihi yana da sahihaini anan yana da sahih al-bukhari da muslim hadisi ne da Abdullah ibn Mas'ud wanda ke ruwaitowa shine Abu Wa'il Abu Wa'il shine Shaykh Ibn Salama yake ruwaitowa daga Abdullah ibn Mas'ud ya fadi wannan abinda kuka ji na wato cewa manzo Allah ya hana bayan Allah su duka ce ma Allah ta'ala amince tabbata gare ka gaisuwa daga bayinka ubangiji ya hada wa fadin wannan din menene assalam assalam sunaye na ubangiji kamar yanda Allah yake sunan ubangiji kamar yanda yake ar-rahman yake sunan ubangiji ya tabbata da wannan hadisi zaka ya tabbata cewa sunan ubangiji ne assalam manzo Allah ya ce fa inna Allah huwa assalam manzo Allah sai ya tabbata masa da sunan asaki sannan kuma ya zo a cikin ayar Qur'ani assalamul mu'minul muhaimin al-azizul jabbar ayoyin suna ayatul asma sai ayatul asma a cikin Qur'ani wannan aya ake magana ai sunan ubangiji ya zo da dama a wannan wajen to lamazan assalam daga assalmu ko daga assil dokta lokaci yayi fa da fadar da ni assalam daga assalm ko assil abinda duka wannan kalmomi suke nuni zuwa gare shi shine wato assalm ko assil ya zo kira'a Qur'ani fadna ahli assalmi ko fadna ahli assilmi duka ya zo wannan kira'a ce duka tabbatattu daga manzon sallallahu alaihi wasallam abinda wannan yake nuni shine wato aminci in ka ce as-silmu udkhulu fi as-silmi kafa shine musulunci kuma wa in jarahu lis-salmi wannan wato in jarahu lil-amni wa in rakanu lil-amni wal istiqrar shine wa in jarahu lis-salmi to wannan abinda ake magana shi zaman lafiya al-aman idan ma kowa ya amuntu babu wani abin ki da ke samu sa wannan shine ma'anar sunan as-salamu na farko shine al-aman as-salama kuma yana nufin as-salama kuma salama shine kukuta daga dukkan wani abinki yana kuma nufin annajatu tsira sannan kuma yana nufin albara'a kukuta sannan kuma yana nufin kukuta daga dukkan wani abinki saboda sunan ji malamai sunan ubangiji ne assalamu suna ne da yake da janibi na assalmi da thubuti as-sawalim shine bangaren abubuwan da ake kore ma ubangiji abinda ake korewa a ce wannan la yajidu lillah bai ubangiji ba matalauci bane wannan kaga kana kore masa ne wannan shine asali a bangaren kuma tabuti shine abin da zaka tabbatar masa ubangiji ya zama wannan sunan assalamu ya zama wato sabit wato bangaren tabuti wato alismun ne tabuti saboda wato tabbatar da kamalan wannan sunan ala daimuma in ka ce wato assil aminci aminci yana nufin tabbatan hali tabbatan wato sifofin kamala na ubangiji ubangiji sifofinsa na wato wadata ba a samu dan ya ba kuma wannan wadatan tashi ta rabu to saboda haka ubangiji assalamu ne saboda sifan alghina tunda shi assalamu ne to sifan wadata tabbatacciya ne a wajensa ba ta rubuwa dan ya baka kai dai ya jika ka amma dai shi kuma shi ba abin da ke rubuwa a wajensa wannan shine wato in mun kalli bangaren shi sunan tubutiyatul ism din kenan amma idan muka kalli bangaren kuma cewa sunan yana nuni zuwa ga kubuta abin da yake nuni zuwa gare shi shine wato al-khalis as-salim wanda yake ubangiji ya kubuta daga dukkan wata nakasa ubangiji ya kubuta daga dukkan wani aibi to wannan shine wato as-salam as-salam shine salamatu wa 'adad al-uyubi wan naqais amma idan muka ce wato as-salam bima'nahu thabit abin da yake kutarwa shine wato sifar ubangiji baya gushewa baki daya a wani lokaci ba wani lokaci ba tsira ubangiji sifar sa dai ta dawama a zatin ubangiji kamalan ubangiji ta dawama gare shi wannan amincin ubangiji ta yanda babu wani abin da zai hautsina shi to wannan ta dawama a zatin ubangiji babu wani wanda zai hautsina shi in ce dan yayi wani abu shikenan ubangiji zai koma wato gyararsa ya zai babu wannan to wannan shine ma'anar sunan assalamu idan muka zo insha Allah ta'ala sai mu dora akan wannan babi na dalil da yasa ko mu faɗi dalil da yasa aka hana me yasa aka hana sunan assalamu aka hana sahabbai su ce ma wa Allah ta'ala amince tabbata ga Allah in ka harar sun ma'anar da muka gaya maka yanzu sai zaka ga idan ka ce amince tabbata ga Allah abinda kake nuni kana nuna yiwuwan a samu da kasa kenan kamar da tan be amuntu ba yanzu ne kake mushi addu'a to zai yi amuntun da addu'anka to tunda wannan ya fa'idantar da wannan ma'anar ko da ihtimali ne ko da kai fuskan yiwuwa ne to sai manzo Allah ya ce a'a tunda ubangiji shine ake neman amincin ba aminci daga wajensa ba shine ake amintarwa ba shine ake roƙon aminci a wajensa ba shine za a roƙi masa aminci ba shine ake cewa ya bayar ba shine za a bashi ba dan haka to kaga in ka ce assalamu alaihi to kamar kana cewa wani ya bashi kenan to kuma kaga wannan ba zai yi ba wannan ka gadan musu da wato kushe sadaka zaka ga ko a Qur'ani ba a haka yanzu ubangiji da tafi yace wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa yace sai ka ce kirari ya tabbata ga Allah sai mai ce salamun ala Allah ba amma dan yace wa salamu ala ibadihi alladhina istafa sai yace amince tabbata ga bayansa da ya zaba dan ka fahimci cewa shi amincin daga wajensa ne amma wato babu wanda ke iya amintar da shi duka bayi baki dai suna buƙatar amincin ubangiji shi ba ubangiji shi shine aminci a zatinsa saboda cikan wadatarsa insha Allah idan muka zo sai mu shiga cikin wasu masail da suke da alaka da babu na cewa ana cewa salamun alaikum ko ana cewa assalamu alaikum kuma ko a sallah ko a wajen sallah maganar malamai kan wannan sai mu shiga cikin fihi masail kun lokaci ya bai ko mu shiga ko babu na gaba insha Allah abu da muka da Allah ya ba mu lada abu da muka kusa Allah ya yi mana wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh